Sasha Hausa na muryar Amurka ne yake magana kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, Yusuf Abdullahi ne yake muku sallama cikin shirin namu na musamman, wanda a yau zai zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Shirin wanda a cikin sa za a ji cewa rundunar mayakan saman Najeriya na ci gaba da ruwan wuta akan ƴan ta'adda a yankin Tafkin Chadi. A jamhuriyar Niger kuma shugabannin tawagar yankin Difa a taron shekara-shekara da kungiyar Alternative ke shiryawa domin tattauna kan matsalolin mazauna karkara a birnin Yamai sun bayyana damuwarsu game da yadda har yanzu aka kasa shawo kan matsalar tsaro a yankinsu. Idan kuma mun sake komawa tarayyar Najeriya, za a ji cewa wata kotun gwamnatin tarayya da ke da zama a karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba ta hana gudanar da zaben cikin gida na jam'iyyar APC a jihar ta Taraba. Har yanzu dai a tarayyar ta Najeriya, za a ji cewa mahukunta da sassa masu zaman kansu na shirin karfafa matasa 10,000 da dubarorin dogara da kai a harkar noma da kuma ayyukan da za su yi domin samun kuɗin shiga ba tare da sai sun yi aikin gwamnati ba. Akwai shirin 'yan ƙasa da hukuma da kuma sharhin jaridun Nijar, amma fa sai bayan an saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa ƙasar Saudi Arabia domin halartar taron saka jari don bunƙasa rayuwar al'umma. Malam Garba Shehu, babban jami'in yada labari ne a fadar gwamnati, yana cikin tawagar shugaban kasar kuma ya yi wa wakilinmu Umar Faruk Musa ƙarin bayani.
Taro ne wanda ake kawo shugabanni na ƙasashe, shugabannin kamfanoni na duniya, masu zuba jari, masu siye, masu sayarwa a duniya. Muhimmancin wannan taro na bana shi ne take da aka saka masa cewa zuba jari don bunƙasa rayuwar al'umma. Kowa ya san cewa a duniya ana zuba jari don a faɗaɗa kamfani don a ci riba. Abinda wannan ake so a yi shi ne a jawo hankalin masu zuba jari su zuba jari don a taimaki ƙasashe ko al'ummomi waɗanda suke an bar su a baya, ƙasashe irin kamar namu, domin duk fitinan nan ta duniya yaƙe-yaƙe nan da ake ta'addanci babu abin da ke haddasa shi fiye da talauci.
Kamar menene ta yi ko rangwamen da shugaba Buhari zai gabatarwa masu saka jari na ƙasa da ƙasa domin Najeriya ta ci moriyar shigowarsu su saka jari?
Ya dogara da fannoni da fannin da kake magana. Yanzu kamar fannin makamashi, wutar lantarki da su gas, kasancewa ɗan makonnin bayan ne shugaban ƙasa ya sa hannu akan wannan muhimmiyar doka wadda za ta canja lamuran yadda ake gudanar da harkar haƙa da sayarwa da ciniki man fetur a wannan ƙasa, wanda an yi shi ne don ya faɗaɗa shigowar mai son duk ya zuba jari a cikin ƙasa. Shugaban Muhammadu Buhari zai tallata wannan doka, shugaban Muhammadu Buhari zai tallata irin canje-canje da ake samu wajen faɗaɗa tono ma'adinai.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi, za a ji abinda masu fashin baki ke faɗi game da wannan taron. ‘Yan ƙasar Sudan sun ci gaba da gudanar da zanga-zanga har zuwa daren jiya Litinin bayan da sojojin ƙasar suka yi juye mulki. Jami'an tsaro sun buɗe wuta akan masu zanga-zangar da safiyar jiya Litinin, sun kashe mutane 3 a cewar ƙungiyar likitocin Sudan. Ƙungiyar ta ce aƙalla mutane 80 ne suka ji rauni. Shugaban sojin kasar Janar Abdul Fattah Burhan ya ayyana dokar ta ɓaci a faɗin ƙasar, kana ya sanar da kawo ƙarshen gwamnatin haɗaka ta soja da farar hula da ke tafiyar da harkokin ƙasar shekaru 2 da suka shuɗe. Lieutenant Janar Abdul Fattah Burhan ya yi jawabi ta talbijin ƙasa bayan sojojin sun kama Prime Minister Abdullah Hamdok da wasu jami'an tsohuwar gwamnatin haɗakar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana shirin kafa wata hukumar kula da hanyar sadarwar yanar gizo da shirye-shiryen na'urar zamani a daidai lokacin da ake fama da ƙaruwan kutsen yanar gizo, musamman yadda ake kai harin kutse a ma'aikatun Amurka. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce babban jakada da majalisar dattawan ƙasar za ta tabbatar da shi ne zai jagoranci wannan hukumar. Masu kusan yanar gizo sun kai hare-hare akan kamfanonin Amurka da dama a wannan shekara. Amurka da wasu ƙawayenta na kudu da kudu sun yi amfani da rahoton lokaci-lokaci da cibiyar kasuwanci ta duniya ta fitar, suka bayyana fushinsu akan yadda Beijing take bijirewa sharuɗoɗi da aka gindaya da zimmar tabbatar da adalci ga dukkan ƙasashe da ke cikin cibiyar mai hada-hadar kayayyaki da ayyuka. Rahoton sake duban manufofin cibiyar kasuwancin da ke baiwa abokan kasuwancin China daman faɗan albarkacin bakinsu akan manufofin da China take kin amincewa da su ya fito ne a wancan mako lokacin da China take cika shekaru 20 da ta shiga cibiyar kasuwancin ta duniya. Kungiyar da ke gindaya sharudodin kasuwanci ga kasashe 164. A lokacin da China ta zama mamban kungiyar kasuwanci ta duniya shekaru 20 da suka wuce, sauran mambobin sun yi zaton cewa China za ta daina amfani da manufofin kasuwancinta da tsare-tsare da suke cin karo da tsarin bai daya na kasuwancin ƙasa da ƙasa, inji David Bisbee da ke zama wakilin Amurka na wucin gadi a ofishin kungiyar kasuwanci ta duniya a birnin Geneva. Amma ya ce duk tunanin da ake wa China bai tasiri ba, kana ga dukkan alamu ba ta da niyyar sauya matsayarta. Yunkurin farfado da yarjejeniyar nukuliyar Iran ta shekarar 2015 ya kai gaba mai muhimmanci, kana dalilan Tehran na kaucewa tattaunawan ba su gamsar ba, inji wani jami'in Amurka a jiya Litinin, yayin da yake bayyana cewa akwai yiwuwar ƙara ɗaukar matakan diplomasiyya ko da ma ba iya farfado da yarjejeniyar ba.
To madalla, labarin duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai fagen rahotanni. Zamu kuma farawa ne da tarayyar Najeriya, inda rundunar mayakan saman kasar ke ci gaba da ruwan wuta akan yan ta'adda a yankin tafkin Chadi. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Hedkwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta ce jiragen yakinta da ke karkashin rundunar operation haɗin kai mayaki da yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya na can na ci gaba da kai farmaki akan yan ta'adda da ke yankuna daban-daban a yankin tafkin Chadi. Jiragen yakin sun auna wasu jiragen ruwa guda 20 da ke dauke da mayakan Boko Haram akan hanyar su na kai farmakin ta'addanci. Wata sanarwa da kakakin sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet ya sanya wa hannu na mai cewar biyo bayan samun muhimman bayanan sirri ne akan kai kuma yan ta'addan a wannan yankin, inda suka tattaru a wani wuri suna taro a zirin tafkin Chadin da kuma Malam Fatori. An tada jiragen yaki guda 3 inda suke musu aman wuta sosai. Sojojin saman waɗanda suka amfani da nau'o'in bumabumai da kuma roka-roka sun auna yan ta'addan a cikin jiragen ruwa guda 20, wanda cikin kowane jirgin ruwa akwai yan ta'adda guda 5-7. Dakarun saman da ke aiki cikin rundunar ta operation haɗin kai wacce ta tabbatar da cewa lalle kam akwai wurare da dama da yan ta'addan Boko Haram ke ɓoye a zirin tafkin Chadin. To amma rundunar mayakan saman Najeriya ta ce cikin aiki tare da sojojin ƙasa da kuma na ruwa da sauran jami'an tsaro za su ci gaba da fafatawa har sai sun kawar da yan ta'addan baki ɗaya daga wannan yanki. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu dai muna kan batun da ya shafi tsaro, amma wannan karon zamu nufi Jamhuriyar Nijar, inda shugabannin tawagarin yankin Difa a taron shekara-shekara da kungiyar Alternative ke shiryawa domin tattauna kan matsalolin mazauna karkara. Sun bayyana damuwarsu game da har yanzu aka kasa shawo kan matsalar tsaro a yankin su shekaru kusan 7 kenan. A cewar Matadau Ibrahim, halin da ake ciki a Difa yana buƙatar wakilan wannan yankin su tashi tsaye domin samu mafita.
Na tsoro wannan da yanzu har yanzu bai yi kyau ba, ga sunan mutane ba sa yin noma, ba su kama kihi, kuma ga sunan ba mu noman tattasai. Ko matsala na biyu, mutane mu ga sunan babu makarantu cikin babirni cikin gari ba. To wannan kuma mun muke gani yau shekara kusan 7, rayuwar nan daga gaba me ne za mu yi da yara mu? Wannan shi ma matsala guda ne. Ko matsala guda ga sunan muna can Difa nesa, duk abin da gwamnati yake yi ba tare da mu yake yi ba. Ga sunan takin nan da ana kaiwa ana noma ma sai an yi ba zai sha a nan maradi, kuma mutane ba su kaiwa Difa sai a maradi su doka su saida ma mutane. Taki buhu guda gwamnati yana saida ma privatizato da aka yi ana saida ma mutane jika 12.5, su saida ma jika 13.5, amma a Difa muna sai shi a jika 17, jika 21.
Me yasa ba kaiwa Difa?
Ba kaiwa Difa ne saboda mudu muna suna lebewa da insecurity, suna lebewa da masaloli, kuma yan majalisu da sauransu yanzu za a tai wurin su nan assembly. Ko da rashin tsaron nan gwamnati ya dage ya sa mutane su je su zama gidansu su yi noman su.
To za mu sake komawa tare Najeriya, inda wata kotun gwamnatin tarayyar ta Najeriya da ke da zama a karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba ta hana gudanar da zaben cikin gida na jam'iyyar APC a jihar Taraba. Ga wakilin murya Amurka a jihar Taraba Salisu Muhammad Garba da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Wata babban kotu mallakar gwamnatin tarayya dai da ke zamanta a karamar hukumar Jalingo a jihar Taraba ita ce dai ta bada wannan dokar akan cewar jam'iyyar APC da ke shirin gudanar da zaɓe a jihar Taraba ba za su ma gudanar da wannan zaben ba har sai lokacin da kotu ta yi zama domin sauraron ƙarar da wasu yayan jam'iyyar suka shigar sakamakon kartar ƙasa da ke gudana tsakanin yayan jam'iyyar. Sanata Ibrahim Egoji wanda ke zama ɗaya daga cikin yayan jam'iyyar da suka garzaya kotu, na koyi musu tambaya kan cewar ko menene ma yasa suka garzaya ya zuwa kotu domin dakatar da wannan zaben.
Abin da ke faru shin adalci kuma tun farko an samu kuskure, bai kamata mutanen da suka rike jam'iyya a ce an ba su caretaker ko an ba su waya ba su sai a zaɓe ba. Foundation na zaben fidda shugabannin jam'iyya daga gunduma kai farawa, muna da gunduma 168 a jihar Taraba. Da zai wannan congress na ward na mazabana aka je forms guda kashi biyu, dan mai asa bangare guda biyu kenan, duk bangaren biyu na su yi zaɓe don ba samu daidaituwa ba.
To su ma dai mata ba a bar su a baya ba domin ganin yadda suke sha'awar taka rawa a wannan jam'iyya ta APC a jihar Taraba, amma dai alamu na nuna da cewar a ƙarsu ba za ta cimma ruwa ba akan wannan zaben. Kamar dai yadda Adamu Abubakar ta shaida mana kan cewar tana ɗaya daga cikin waɗanda suke neman madafar iko a wannan jam'iyyar, amma alamu na nuna da cewa za a yi mata kafar ungulu akan wannan lamarin.
Mun ga ba a damu da mu ba, mu dai foundation namu ɗaya mu mata muka hada foundation, in dai aka ture mu a APC dole ne mu bar APC mu koma PDP kurun don ba abin da muka iya.
To shi ma a nashi bangaren Alhaji Buba Ema Dugu wanda ya zagoranci hadaddiyar kungiyar da ta ruga kotu domin dakatar da wannan zaben da ake shirin shiga a jihar Taraba, yayi mana ƙarin haske kamar haka.
Akwai factions da waɗansu suka yi creating, kuma wannan faction wanda ya creating faction ɗin shine chairman na riko na jami'an ni Barrister Yusuf. Shugabancin sa a yanzu haka kam jama'a sun gaji da shi saboda ba adalci a shi.
Barrister Ibrahim Elsudi wanda ke zama shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Taraba kuma dan takarar neman shugabancin jam'iyyar a jihar Taraba wadda kuwa zarge-zarge masa yawa akan babakere a wannan jam'iyyar, na koyi masa tambaya ko yaya ya ji lokacin da wasu yayan jam'iyyar ta su ta APC suka garzaya kotu.
Abun takaici ne, abun alhini ne, idan suna da korafi shin sun kai wa uwar jam'iyya cewar ga matsalolin su ko kuma haka kawai suka garzaya zuwa kotu?
Halamu dai na nuni da cewar jam'iyyar APC a jihar Taraba na shirin shiga cikin halin haula'i domin kuwa kartan kasa da nuna wa juna ya barke tsakanin su ƴaƴan jam'iyyar. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To har yanzu dai muna tarayyar ta Najeriya, inda mahukunta da sassa masu zaman kansu ke shirin karfafa matasa 10,000 da dubarorin dogara da kai a harkar noma da ayyukan da za su yi domin samun kuɗin shiga ba tare da sai sun yi aikin gwamnati ba. Jami'a a bankin Rai Masana'antu Asabe S. Gruma ta yi wa wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda ƙarin bayani akan yadda shirin zai gudana.
Mutane masu mahimmanci ne suka shiga cikin wannan al'amari, kuma kowa ya san cewa an ji jiki a Najeriya ana so a canja yanayin yadda ake tafiyar da abubuwa, don haka ina ganin wannan manufa da aka ɗauko gaskiya zai kawo babban canji don duk wanda aka kawo. Kin san in an ce an haɗa abu da private sector to dole ne mutanen da suke waje ayyukan su yana da ɗan bambanci da mutanen gwamnati, so su za su tsaya su tabbatar an yi wannan abu yadda ya kamata, kuma kowa dai ya ji jiki saboda akwai insecurity da yawa, kuma kowa ya san cewa matasa su ne suke cikin wannan al'amari.
Akalla kuna sa ran mutane nawa za su samu aiki, kuma su wane ne suka shirya wannan sabon tsarin?
Eto akwai abunan Prince Well and Garment wanda su ne suka zama convener na wannan taro din, to kuma a gaskiya tsarin yayi kyau shi yasa gwamnati ta shiga, saboda ana son a zaman lokaci kadan kusan miliyan mutane miliyan 10 za su amfana da wannan abun da ake yi, don za a gina gidaje, za a gina masana'antu, za a yi abunan gonaki irin na zamani, sannan haka ta fannin dabbobi ana so a daga dabbobi wanda za su kawo madara, wanda a nan Najeriya ana fata za a yi madara kamar garin madara picnic.
Ni maganin sabbin masana'antun me yasa ba za a tada tsofaffin ba?
Su din ma ana cikin maganan cewa za a tada su, kuma na san jim kadan za a tada su, saboda a cikin wannan magana da ake akwai ma noman shi audugan kansa. To idan an noma auduga, kuma mun san cewa dole za a tada wannan su textile industries din.
Kin ce mutane miliyan 10, anya cikin miliyan sama da 200 na miliyan 10 nan ba su yi kadan ba kuwa?
A'a, miliyan 10 shine na farko, farin farko, kowane mataki haka ake so a dauka har zuwa time din da aka bayar na tsawon shekara 10, ya kamata an samu miliyan 100 sun amfana da wannan abin da ake.
To ai kila kafin nan da shekara 10 nan Najeriya yawan mu zai ninka. To in aka ce an fidda mutum miliyan 100 daga cikin talauci, anya abin alfahari ne?
Eh, to kin san yanzu ma a cikin bayanin da aka yi muku an tabbatar muku da cewa wasu states da ba su amfana da karo na farko ba su ma za su shigo. So idan sun shigo, dole ne mutane kuma za su karu.
Ta yaya za mu iya yin wannan a halin da ƙasa ke ciki yanzu, kullum bashi ake ci?
To maganan bashi nan dai kin ji bayanin da aka yi miki cewa bashi nan ana yi na manyan ayyuka kamar gina abunnan jirgin ƙasa, hanyar titin jirgin ƙasa, ma'asanantu irin abunnan wurin shan magani, abubuwa kala-kala, ba wai kuɗi ne ake so musamman a ɗauka don wasu mutane su amfana a kai ba.
Yanzu kuma lokaci ne da Muhammadu Ibrahim Kwari zai gabatar da shirin ƴan ƙasa da hukuma.
ƴan ƙasa da hukuma
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke na sasamura ya zamanto dane mai
pastore. Assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ƴan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gaskiya wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma, gaskiya ni wannan shirin ina ga yafi duk wani shirye-shirye ma.
Daga lokacin da maganan nan ya fita aka yada maganan nan, ina gaya maka bai kai kwana uku ba an kwangilan da kansa ya taho daga Abuja.
Gode wa wannan kafa ta Voice of America, inda a ce haka sauran kafafen watsa labarai suke yi. To gaskiya da talaka za mu iya cewa zai saka ruwa a ƙasar sha.
Masu rayuwar Umar jihar Adamawa kenan da ke yankin arewa maso gabacin Najeriya suke bayyana gamsuwa da farin cikin su tare ma da yabawa da rawar da wannan shiri na ƴan ƙasa da hukuma ya taka wajen jan hankalin mahukunta akan kwangilar aikin gudanar da garan bawul ga asibitin ƙwararru na Yola wanda aka so a yi wa rufa-rufa. A dakace mu.
Lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka, mun kudai don aikin talaka, kan kai wannan ba maikinka, da faɗawa gaburar kai aiki nan ne aka san.
Madalla. An son rai a shirye-shiryenmu na baya kimanin makonni uku zuwa hudu da suka shuɗe, mun kawo muku koke da ƙorafin mutanen jihar Adamawa game da yadda wani ɗan kwangila daga jihar Lagos da ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan ci gaba mai ɗorewa, wato SDGs, ya baiwa kwantaragin gudanar da garan bawul ga babban asibitin ƙwararru na Yola da nufin zamanantar da wannan asibiti, la'akari da gudunmawar da yake bayarwa wajen sha'anin kiwon lafiyar jama'ar jihar ta Adamawa da ma kewayensu. Tun kimanin shekaru uku da suka gabata ne ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawarar ya ba da kwangilar kan makudan dubban miliyoyin naira, sai dai baya ga tafiyar hawainiya da aikin ya rinka yi. Babban abin da ya fi ciwo mutanen Adamawar to a ƙwarya shi ne yadda ɗan kwangilar ya rinka yin ujoro a cikin aikin.
Ka duba ɗakunan ward da muke ciki yanzu, yoyo take yin ana ruwa. Injin fenti ba aka kawo ciki asibiti, muna ciki ana fenta kwano, a cire a fenta, a mai da cin sama, a yi masa faci.
Wannan floor ɗin kaga dai ga mara lafiya na cikin keji, bani da halin da zan yi in tura shi, don menene gargada ba zai yiwu ba ma sai dai in ɗaga shi.
Kaga akwai winduna sama da 500 a OPD, amma kaga yanzu dukkan windunan nan gaba ɗaya ba inda ya canja. Sannan raftan nan da suke yi ba inda aka canja raftan asibiti, duka tsohon raftan suke bari.
Muna kira ga su wanda haƙin abin yarata a wuyansu su naɗo kwamiti a zo a duba ya ayyukan aka yi.
To yanzu dai a iya cewa kwalliya ta kama ta farkin biyan kuɗin sabulu, domin kuwa ƙasa da mako guda bayan yaɗa wannan shiri na muryar Amurka, tawaga ta musamman daga fadar shugaban Najeriya ta ziyarci wannan asibiti. kuma wakilan tawagar suka tabbatar da abin da shirin yan kasa da hukuma ya faɗa. Koda yake wakilan tawagar sun kilamin cewa su yi magana da wakilin wannan fili a yayin ziyarar, amma dai daga bisani mahukunta sun ɗauki matakin gyara kamar yadda mutanen Adamawar suka tabbatar, kuma har ma suke godewa muryar Amurka.
Kana magana da Sani Abdulrahman Jimeta.
To alhamdulillah ku Voice of America, gaskiya muna yaba muku irin bibiya da kuke yi na kwato matalakawa hakkinsu da nemo musu incinsu da kuma abin da ya dace, more especially kama asibitin kwararru na jihar Adamawa da aka ba da Kwangila. Kwanaki an dade ana cece kuce tsakanin yan Kwangila da wani bawan Allah wanda ake ce mishi Abdullahi Bagobi Dike, wanda shi yake bibiyan ayyukan saboda son kishi da kauna na jihar Adamawa da al'umma. To a ƙarshe an yi cece kuce wanda da Allah ya sa kuka zo kuka shiga wannan abun kuka yi bincike, wanda daga lokacin shi dan Kwangila ya yi aikin da bai dace ba, ya yi substandard, ya aiki dai wanda bai cancanta ba, wanda har ya mika wasu wurare amma kafin a je koyina ayyukan sun lalace. To shigowanku da kuka yi bibiyan wannan abun aka sa duniya suka gani, wanda an dawo da dan Kwangilan ya zo ya fara yin abun da ya dace. Ba abun da zan ce sai mu ce ku da kuke kokari Allah ya saka muku da alheri.
Sunan Yusuf Modibo Zubairu daga nan jihar Adamawa, karamar hukumar Yola ta Arewa. Abubuwan da aka yi korafi aka yi duka zan iya cewa kusan kashi 90 an gama sauran gaba daya, sabili da akwai wasu wuraren da aka yi baranda aka sa rufe sai aka sa roba ne, na koma na samu an sa kwano mai kyau da dai wuraren da aka yi fanti mara nagarta da sauran wuraren da aka yi sili marasa kyau duka an gyara. Kuma muna godewa wannan kafa ta Voice of America, inda a ce haka sauran kafafen watsa labarai suke yi. To gaskiya da talaka za mu iya cewa zai saka ruwa a ƙasa sha, kuma wannan kafa da ta yi wannan aiki ta Voice of America muna jinjina mata, muna mata fatan a juma'a na yi.
Sunana Abba Babajada, amma ana kirana da Abba Ciyama. Abin da zan cewa Voice of America gaskiya sun taka rawan gani sosai, har ga Allah dama ni ma na sha shiga wannan asibitin kafin ana aiki, ma'aikatan ma basu gama tafiya ba, wani abu ya lalace, siminti kana tafiya yana ta da kura kaman da toka aka yi, kai dai saman kwano bai abu dai bai da kyau, baraka santa inda kuma zaka je ka kai kara ko kuma ka kai kukanka saboda a zo a gyara ma ba. Amma har ga Allah mun ji dadin wannan gidan radio na Voice of America da ta zo ta tura wakilanta suka duba, suka turo, suka je suka yi iyarin da aka yi iyarin, kuma dole wanda abun yake hannu suka turo suka dawo da shi dan Kwangilan ya zo ya ci gaba da gyara. Gaskiya wannan shiri na dan kasa da hukuma, gaskiya ni wannan shirin na ga yafi duk wani shirye-shirye ma, don duk wani abun da shirin da zai taimake ka ai wannan shirin shine naka. To akwai wani abun da kai talaka baka isa ka je ka faɗa, ko ka yanzu idan gwamna ne ko wani ciyamu baka da hanyar da zaka yi link ka je ka same shi ma ku mishi magana. Amma har ga Allah tunda Voice of America ta kirkiro wannan shiri na dan kasa da hukumar nan, to kaga anan mun samu gojen sadar da koke-koken mu. To gaskiya wannan shirin ban tsamin kaman akwai wata shiri ma da talaka zai ji dadin ta irin na dan kasa da hukumar nan.
To nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da magabatan gidauniyar mai dakin shugaban Najeriya wato Aisha Buhari Foundation ke faɗi, waɗanda a baya can sune suka rinka kai ruwa rana da dan Kwangilar har ma al'amura suka ci tura. A dakacewa
shi ne da NMM ta Afirka kasar remu dukannin ta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka yayanta, ya za mu yi yanzu mu more ta, sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar yanci, ra'ayinmu ya zo ba bambanci, mu fahimta mu kwace wajen face da more Afirka kasar yanci.
Madalla masuware Alhaji Abdullahi Bako mai lakabi da DDK shine shugaban gidauniyar mai dakin shugaban Najeriya wato Aisha Buhari Foundation.
Na farko muna godewa Allah, muna godewa gidan radio America, muna gode muku. Gaskiya har ga Allah ba abun da zamu muku sai dai mu muku addu'a, saboda wannan abubuwa da aka yi da bayanai da kuka tsaya kuka yi kuka bibbi wannan aikin, wallahi kulliya ta biya kudin sabulu. saboda duk inda ka sani a cikin aikin nan ba inda ba dawo da dan kungilan nan ya gyara ba. Kai kanka ganin idon ka ne ka shiga ka gani har silin saukarwa ake yi. Wayarin komai da ka sani sai da suka sashe canja. To kaga wannan in a ce haka ne sauran gidajen rediyo za su dinga bibiyan hakkokin talakawa. To wallahi ba abunda zai hana ka ga wannan gidan rediyo ta daukaka tafi duk inda mutane suke tunani, saboda kun ba da lokacinku, kun ba da duk wani abun da ya kamata na gudumawa, kuma gaskiya har ga Allah mu kan bukatan mu yaliya. Daga lokacin da maganan nan ya fita aka yada maganan nan, ina gaya maka bai kai kwana uku ba dan kwangilan da kansa ya taho daga Abuja, da kansa ya zo ya zauna a Yola, yana zaune yana gani ana aikin nan daga fenti har komi wagwen nan wannan barandan nan duk inda ka sani ba inda ba a sake ba. To kaga wannan abu ne wanda ya kamata mu ce mun gode muku, ubangijin Allah ya saka muku da alkhairi, Allah kuma ya kara daukaka ya kare ku da sharrin duniya. Ko kai ba dan adamawa bane, wani abu zai iya kawo ka cikin asibitin nan, ko ma kai ba dan Najeriya bane, dan akwai yan Kamaruyan yana duk suna zuwa, ko su ko yan uwansu duka suna zuwa su kwanta a asibitin nan.
To masare kamar yadda aka sani dama jan hankalin mahukunta akan haƙoƙin al'umma ita ce manufa da hadafin wannan shiri na yan ƙasa da hukuma. Halin yanzu dai ƙarshen shirin yan ƙasa da hukuma ne kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin daukacin abokan aiki musamman Salisu Garba, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu
alaikum. Da suke karbo kurdi da yawa.
To madalla, yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da sharhin jaridun Nishara.
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta kada ƙuri'ar amincewa gwamnatin ƙasar ta ciyo wasu basussuka daga bankin BIDC da ke ƙarƙashin ƙungiyar CDAO. Jaridar ta ce sama da miliyan 30 na dalar Amurka ne bankin na BIDC ya amince ya ranta wa ƙasar Nijar, waɗanda za a yi amfani da su wajen ayyukan samar da wutar lantarki ta hanyar amfani da hasken rana a karkara. Yayin da a yarjejeniya ta biyu, bankin BIDC ya yi alkawalin baiwa Nijar bashin sama da miliyan 56 na dala domin ayyukan samar da ruwan sha a jihohin Maradi, Doso da Difa. Jaridar Le Monde Aujourd'hui na cewa abubuwan fallasa game da kamun ludayin tsohon shugaban ƙasa Isuhu Muhammadu na ƙara bayyana a kowane mako. Lamari na baya-baya na nunin wasu tarin na'urori da kayan kawa da adon ɗaki sun yi ɓatan dabo a fadar shugaban ƙasa. Yarar ta ce kaf aka kwashe waɗannan kayayyaki, daidai da cokalin cin abinci ba a bari ba, kangon gida ne kawai aka bar wa sabon shugaban ƙasa. Lamarin da ke matuƙar janyo ayar tambaya dangane da inda aka shiga da waɗannan kayayyaki, wa kuma ke da hannu wajen aikata wannan aiki. Jaridar Le Courrier ta ce wani ministan shuɗaɗɗiyar gwamnati ya siye motocin da ya shirya wantaran su a zamanin da yake kan aiki. Jaridar ta ce motoci ƙilar kat-kat, wato jip-jip kenan, kimanin 14 ne ministan ya saida wa kansa a wulakance, kowace akan jika 400 na sefa, wasun kuma akan jika 300-300. Kuma har yanzu hukumar Halsiya bata ce kala ba a game da wannan al'amari da ke fayyace rashin mutunta doka, cin amanar ƙasa da almubazaranci da dukiyar jama'a. Mu karkare da jaridar Levanama, wacce ta bayyana cewa kwana ɗaya bayan ziyarar da wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta kai a Mali, hukumomin ƙasar sun kori wakilin ƙungiyar CEDEAO sakamakon zarginsa da shiga sharoba shanu. Yarar ta ce a wata sanarwar da aka bayar a kafafen gwamnati, mahukuntan Mali sun umarci wakilin na ECOWAS Hamidu Boli ya fice kafin awayi 72, saboda a cewarsu yana aikata abubuwan da suka saba matsayinsa. Sai dai gwamnatin ta Mali ta ce a shirye take ta shiga tattaunawa da kungiyar ta CEDEAO domin samar da maslaha. Suleiman Barma, muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger.
To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman, wanda ya zo muku daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Muryar Amurka, ni Sufa Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan Benin Yamai.